رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا جدد يهود وديعك الله سبحانه وتعالى ومن لك سميتك السيد buwayi gagar misali cikin ikon sa ne da huwacewa sarayyarmu ta iso wannan rana yau goma ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ilo yake daidai da goma ga watan Maris shekara ta 2025 miladiya mun sake haɗuwa kamar yadda muka saba a wannan dare a wannan majalisi mai albarka gaban masjidu sunna kan titin Sardauna cikin garin Azare a jihar Bauchi inda muke haɗuwa don ci gaba da jan fassara na ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sauka muna karatu cikin Raddul Ashabi ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Maruf rahimahullah tare da tariki da Dr. Abubakar Albani ya yi Allah roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri. Za mu ci gaba insha Allah cikin suratul Fathi aya ta 18 wanda a ƙarƙashin ta muka fara yin bayani kamar yadda malamin ya gabatar kamar yadda wasu malaman tafsir al-mufassirun ƙarƙashin wannan aya su ma sun kawo hadisai masu yawa waɗanda suka yi bayani dangane da abin da ya faru a wannan waje na Hudaybiya mu ma mun karanta amma ba mu karkare ba a jiya sai kuma lokaci ya mana wato muna bayani dangane da tanade-tanade da aka yi a wannan waje na Hudaybiya kamar yadda muka sani mu'amalar ta yi tsami tsakanin janibin musulmi da kuma janibin Qurayshawa wanda har aka baza labari cewa an kashe Uthman ibn Affan a bisa wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mubaya'a da su sahabbansa a wanda suke wannan waje wanda a dalilin wannan mubaya'a ne wannan aya ta sauka shi ya saka bayanin ababen da ya wakana a wajen ya zamanto lalle sai an yi shi domin fahimtar waƙi'in da ita wannan ayar ta sauka. To bayan da aka yi wannan mubaya'a an saki Uthman ibn Affan tare da wasu al-mustad'afun kamar yadda muka ji bayani sun dawo hankali ya kwanta amma dai musulmi suna kan bakarsu sai sun je sun yi umara mun ji har lokacin da Suhail ibn Amr ya tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wakilin Qurayshawa ya zo da zimmar ayyar jejeniya tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana wakiltar janibin Qurayshawa a cikin waɗannan yarjejeniya mun ji an ambace wasu ababe waɗanda suka ƙona zukatan muminai saboda ba su ji daɗin abin ya kasance a haka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa alwashin da yayi ba abin da Qurayshawa za su gujiro masa a wannan lokaci domin girmama alfarma ta ɗakin ƙara face sai ya amince musu kuma cikin hasken annabta Allah ta'ala ya nuna masa cewa yarjejeniyar da za a yi mun ji matan farkon sura Allah ya kiraye ta a matsayin alfathu ma'ana bai'a ɗin da aka yi wanda a kanta ne kuma yarjejeniya ne biyu. To cikin irin wannan yarjejeniya mun ji inda akuma ya umarci Ali ibn Abi Talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim aka kiya suka ce sai dai a rubuta bismika allahumma kuma a rubuta cewa yarjejeniya ne da aka yi tsakanin Muhammad manzon Allah da kuma cewa gabanin Quraishawa nan ma Suhail ibn Amr yake amincewa yace sai dai a sanya Muhammad ibn Abdullah saboda inda yarjejeniya ne da za a yi da su su a haka suka san shi inda a ce sun yarda shi manzon Allah ne ba za su kange shi daga zuwa Ka'aba ko kuma ma har su yake shi ba annabi ya kuma amince musu da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Ali ya rubuta za su yi aikin hajji a wannan shekara dan ma Suhail ibn Amr ya kiya yace sai dai fil amil qabil ko al fil amil muqbil shekara mai zuwa ba su amince a wannan shekara ayi ba nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince musu abubuwa guda uku kenan sannan sai Suhail ya sake imla'in cewa ga abin da za a sake rubutawa duk wani musulmi wanda ya gudu daga Makka in ma sabon musulunci ko ba sabon musulunci ba yace zai kauda zuwa Madina ba tare da yaddar danginsa ba to za a je a kamo shi kuma annabi zai bayar da shi a dawo da shi annabi ya ce ya amince sannan na biyar ya sake cewa idan kuma wani ne daga cikin Quraishawa shi kuma ya yardadena addinin musulunci ya gudo daga Madina musulmi ba za su zo su kama shi ba nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince kuma abinda annabi ya faɗa ya ce wanda ya kasance ya musulunta aka hana shi tafowa ko ya tafo aka kama shi aka tsare shi a can ya ce da sannu Allah zai sanya masa mafita wanda kuma a cikinsu har ya yi garajen barin musulunci ya ce zai gudo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya karin ya santar da shi da mu fa abadahu Allah to sannan Suhail ibn Amr a wannan gabace wato sai aka rubuta wannan yarjejeniya kuma ya sake ambata cewa za a zauna zaman lafiya babu yaƙi tsakanin Quraishawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10 ayi shekara 10 ba yaƙi kar kowa ya takalo wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na amince kunga wannan shine fatahun da Allah ta'ala ya ambata ayi shekara 10 ba yaƙi za a samu damar da za a je a watsa addinin Allah to amma Quraishawa sun suka soma warwarewa wannan alƙawari domin abu na gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci yace wanda yake so ya shiga don akwai wasu wakilai na wasu kabilun a nan waɗanda ba Quraishawa ba ko ba sa cikin jama'ar musulmi annabi yace wanda yake so ya shiga cikin yarjejeniyar musulmi ya shiga wanda yake so ya shiga cikin yarjejeniyar Quraishawa ya shiga to sai aka samu wasu kabilu guda biyu da suke halarci a wannan waje Banu Khuza'a da Banu Bakr Banu Khuza'a su sai suka ce suna cikin yarjejeniyar manzon Allah kenan su yanzu duk abinda annabi ya tsayo a kayansa su ma sun tsayo a kansa kenan su ma ba za su taɓa Quraishawa tsawon shekara 10 ba kuma su ma kada a taɓa su tsawon shekara 10 duk wanda yana cikin yarjejeniya Banu Bakr su kuma sai suka shiga cikin yarjejeniyar Quraishawa to wannan shi ne abin da aka kulla a wannan lokaci kuma wani abin da za mu koya na darasi yadda musulmi suke da matukar tsarewa alƙawarin idan sun yi Allah ta'ala dama ya ce wa auqu bil ahd innal ahda kana mas'ula idan mutum ya yi alƙawari ko wani irin alƙawari ne ya kiyaye a lokacin a wata riwaya an ce an rubuta yarjejeniya a wata riwaya an ce ba a gama sanya hannu wakilai waɗanda za su zamanto shaida a kowane ɓangare ba su gama sanya hannu a takardar ta riga ta zamanto tabbatacciya ba sai ga ɗaya daga cikin Quraishawa ya gudu shine wannan rana a tarihi al-mu'arrikhun suke kiranta kamar yadda sahabbai suke kiranta
yawmu abijandal haka Umar ibn al-Khattab yake fada yace ba mu taba samun tashin hankali kaman yaw abijandal ba
na'am
shi kuma Abu Jandal dan gidan Suhayl ibn Amr din da wakilin Qurayshawa shi kuma ya musulunta an hana shi yin hijira an daure shi a Madina lokacin ya fito daga Makka tsawon wadannan kilomita da Madina kafarsa yana ja matashi ne ya iso farfajiyar Hudaybiya lokacin kuma an yi wannan yarjejeniya yake cewa musulmi ku taimaka mini na fito daga wajen Qurayshawa kada su fitine na cikin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je a tafi da Abu Jandal sai shi Suhayl ibn Amr ya ce a wannan shine yarjejeniya ta farko da za a kulla ka banni shi in tafi da shi ai mun kulla yarjejeniya duk wanda ya guda annabi ya ce ai ba mu sa hannu ba yanzu bata tabbata ba tukunna magana ce aka yi amma ba mu sa hannu shaidu sun shaida ba sai ce to wallahi idan har ba a bashi ya tafi da ɗansa ba to babu yarjejeniya tsakaninsa da manzon Allah an bata wancan din gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince masa ya rara shi Abu Jandal ya ce insha Allah Allah zai sanya maka mafita ka yi da kai da duwanda suke al-mustad'afun Allah zai sanya muku hijira Allah zai sanya muku mafita ana cikin wannan yanayi ne sai ga wasu mata Qurayshawa su kuma su ma sun fito duk da mata yadda suke da fargaba amma sun fito daga Makka sun gudo sun ji ga manzon Allah dab da jikin Makka su ma sai suka taho to a lokacin har an riga an rubuta yarjejeniya shi Suhayl ibn Amr ya tafi wakilan Qurayshawa sun tafi kafin annabi ya bar wajen sai ga waɗannan matan sun zo to su ma suna cikin yarjejeniya ko haka ne ko za a maida su wakilansu da suka zo kafin su zo su Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da aya wanda take cikin suratul mutahhina da Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu idza ja'atkumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu to sai Allah ta'ala ya faɗo waɗannan ƙa'idojin wannan kenan sai zamanto kamar da al-usuliyun suke faɗa min babu tafsisus sunnati bil qur'an wato wani abu na faruwa a cikin wasu ma daga cikin malaman usul suna kiransa an-naskhu wato sai zamanto naskhu sunnati bil qur'an wanda wasu malamai sun jaza hakan yana iya yiwuwa in banda wasu daga cikinsu kenan wani abu ne ya zo a cikin hadisi domin yarjejeniyan nan da aka yi a hadisance take tsakanin annabi ne da Qurayshawa kaga a matsayin hadisi take to yanzu kuma sai ga ayan alqur'ani ta zo sai ta taksisi wancan ya zo da siga ta umumi wannan kuma sai ya taksisi aka ce a'a mata kan ban da su saboda su suna da rauni su suna da buƙatar a taimaka musu su suna buƙatar a kai musu dauki don haka sai Allah ya ki wannan Allah madaukaki ya ce idan har mu'minai muhajirai sun zo muku to kada in dai kun san mu'minai ne kar ku kuskura ku maida su zuwa kafirai bai halatta ba domin yanzu idan sun koma zuwa ga kafirai in a karkashin aure suke to wannan aya sai har ilau ita ce ta haramta aure tsakanin musulmi da kafiri wanda har zuwa wannan shekaru shida akwai wannan aure mun gane ko ana yin aure tsakanin musulmi da kafiri ba a hana ba in auren su yana nan ya tabbata ba a hana ba amma daga wannan lokaci waƙin Hudaybiya sai aka sa babu aure yanzu tsakanin musulmi da kafiri a nan ne har aka hakaito cewa Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda ya saki wasu daga cikin matansa guda biyu waɗanda ba su musulunta ba su suna nan a Makka ya aika saki a gare su cewa ya sake su saboda yanzu aure tsakanin musulmi da kafiri ya haramta haka na hukunci yake har yau din man da wanda kuma Qur'ani ya istithna'is na ahlul kitabai ne wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara hakika Allah ta'ala ya yarda da mu'minai yayin lokacin da suka maka mubay'a a karkashin wannan bishiyan nan ta gawo fa'alima ma fi quludihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu min as-sidqi wal wafa na gaskiyar da suke rike da ita na imani da kuma cika biyayya
ga manzon Allah da cika biyayya ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda a baya Allah ya yi shaidan nifaqa a munafikai, sun faɗa abu a baki, sun aikata abu kamar na imani, amma Allah ya ƙaryata su ga abin da ke cikin zuciyarsu. To su kuma waɗannan mu'minai, sai Allah ta'ala ya bada shaida aikinsu na bayyane ya yi daidai da abin da ke cikin zuciyarsu. Akwai imani a zuciyarsu, bisa wannan imani da yake mai ɗorewa da Allah ya sani, sai Allah ta'ala ya ce ya yarda a gare su. Kuma Allah ta'ala ya ce fa anzalas sakinata alaihim, Allah madaukaki sai ya saukar musu da nutsuwa, wa athabahu fathan kariba, kuma Allah ta'ala sai ya sakanya musu da wani buɗi wanda yake na kusa, kuwa fatu khaybara shi ne nasara da aka samu a garin khaybara da muka ambata a baya garin Yahudawa. Nan da aka ce fa anzalas sakinata alaihim, ai hankalinsu ya tashi, yarjejeniya ne da aka dinga bujirwa wanda bai musu daɗi a gaba, in su ne ba haka za su yi ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ilimin annabta sai ya yi haka, kuma sai ya zamanto alheri ga duniyar musulunci, ya zamanto alheri ga musulmi na wannan lokacin da kuma musulmi waɗanda suka zo a baya. To shi saka Allah ta'ala ce fa anzala sakinata alaihim, sai Allah ya saukar da nutsuwa a zukatan su mu'minai saboda ɗimauta da dugun zuma da zukatansu suka yi a bisa irin ƙa'idan da Qurayshawa suka bujiro, kuma annabi ya amince musu. Wa athabahum fathan kariba, sai Allah ya musu sakamako da wani buɗi wanda yake kurkusa, shi ne suna komawa gida. ‘Yan watanni ne kawai sun koma gida, don wannan abin ya faru ne cikin Zulƙa'ada shekara ta shida bayan hijira. Zulƙa'ada ta ƙare, Zulhijja ta ƙare, Al-Muharram ta kama, satin ƙarshe na Al-Muharram kaga bai cika wata uku ba kenan ko, sai kuma aka ji aka fito ku kai ba. Abinda dama Allah ya musu alƙawari cewa akwai sakamako da zai musu, za su samu wata ganima kurkusa. Sai zamanto a iya su ne dama Allah ta'ala ya taskance wannan ganimar Khaybar, shi yasa annabi ya hana duk wanda bai je shi yaƙin, wato wanda bai je shi a abin nan ya halarci Hudaybiya ba, ya wannan bai'atar Ridwan, annabi bai bar wani ya je wannan yaƙin Khaybar ba sai sun kawo. Kuma yaƙi ne wanda aka san za a fuskanci mutane masu tsananin yaƙi, kuma an kashe wasu daga cikin sahabban annabi. Hasali ma a nan Khaybar ne aka yi poisonin ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan ne wata mata Bayahudiya ta kawo masa akuya wadda aka gasa, sai da ta tambayi ina ne annabi ya fi sha'awa, aka ce masa karfata, ta buɗe naman karfatan ta zuba sammu, shi ne assam wato dafi, dafi mai ƙarfi ta saka a ciki sai ta gasa, gashi mai kyau sai ta kai, ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa, shi da wani sahabinsa suna zo su biyu, ya fara ci, sahabin shi ma ya ci, shi sahabin a ranar ya rasu. Manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam dafin bai masa komai ba, sai ya tsaya a jikinsa, ai a sami ɗansa bai ƙare ba, sai Allah ya tsaye da dafe. Manzon Allah sai ya tambayi naman akuya, sauran sahabbai na zaune wanda suka halarta wajen, sai tambayi naman akuya, tabu ya bashi labari, mu'jiza ce ta manzon Allah nama. Sai naman ya ce an sanya mun sammu, naman akuya, akuya ce gaba ɗaya kawo. Sai ta yi magana ta ce an sanya mun sammu a jikina a daidai waje kaza, inda annabin ya ci shi da wannan sahabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aika ce a ji a kira ta, aka ji a kamo ta, Bayahudiya ce. Ita ta zo ne da zimmar wai ta masa sauka ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ya ce akwai abin da yake sa a jikin naman nan? Sai ta ce eh. Me kika saka? Sai ta ce na sa dafi ne. Me yasa kika sa dafi? Eh, na saka ne saboda ka fitine mu. In kai annabi ne da gaske ba zai ma komi ba, in kuma kai ba annabi ba ne za ka mutu sai mu huta. Ka ji kafira? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kashe ta, ba dan wai shi kansa ba. Kamar yadda Ibn Kathir ya ambata cikin Al-Fusul ya ce ya sa an kashe ta ne saboda me saboda sahabin sa da ya mutu a dalilin samun lajin kisasi ya kamata dama akwai shi a cikin littafin sa asali ma a cikin al-tawra kisasi ne don haka sai aka kashe ta to wannan dafin hadisi ya inganta cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga an yi shekara ta bakwai ne shekara ta bakwai ta kare farkonta shekara ta takwas shekara ta tara shekara ta goma bayan shekara hudu sai annabi ya rasu kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu a jinyarsa da ajali cikin hadisin Anas dan Malik annabi sai da ambata yace ina jin a kwanakinsa na ƙarshe yace ina jin ɗacin dafin nan na Khaibara a bakogarona kuma har sai da dafin ya fito yayi kamar wani kurji haka a jikin wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa malamai suke cewa manzon Allah yayi shahada da shi ma wannan dafin da ya ajalisa amma Allah bai yadda dafin yayi ya zama sanadin ba har sai da ya gama assignment din sa da ya gama assignment din sa aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shekara ta goma Zulhijja ranan 9 ga watan Zulhijja a arfa aka ce an gama cika addini 9 ga wata kaga yanzu sai aka yi kwana nawa kenan daga 9 ga wata yanzu an yi kwana ko dai 21 ko kwana 20 haka ne ko sai Zulhijja ta kare sai aka yi al-Muharram kaddara yayi kwana 30 ne ko kwana 29 sai aka yi Safar kaddara yayi kwana 30 ne ko kwana 29 sannan sai aka yi me sai aka zo Rabiul Awwal kwana 12 da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kammala aikin sa kwana 82 ne ko 83 da kammala aikin hajjin sa Allah ya karɓi rayuwarsa saboda can din an ce masa ya gama assignment shi yasa ya ce wa sahabbai ala hal ballaktu na isar da sako suka ce ballakta ya rasulullah ka isar da sako ya manzon Allah sai da ake baki uku annabi sai ya daga yatsarsa sama ya ce allahumma shahad Allah ka shaida na isar da sakonka al'umma bayinka sun shaida na isar da sakonka to yanzu annabi ya isar da sako Allah ya ce ya kammala dan karambani ne zai zo ya ce kuma akwai sabon abu wanda annabi zo da shi ya zama addi ya yi shishigi ko babban shishigi da karambani da kinibibi wa ya ce ana nema a wajensa Abdullahi ibn Mas'udin ya ce la tabta'u wa la tabta'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu inji Abdullahi ibn Abbas yace ku ne ku bi kawai abinda kuka samu na addini da ya inganta daga wajen manzon Allah wala tabtadi'u kada ku yadda ku kaga faqad kutitu an isar muku duk abinda kuke bukata na addini in short kat kake ne wani shiga aljanna addini ya zo da shi ba sai kai karambani wani ya kaga maka wani abinda zai kai ka wuta ba yana nan an tallata maka nemi hanyar Allah ita za ta kai ka zuwa ga aljanna Allah ka ba mu sabaci
amin
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan kariba wala cigaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa maghanim kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
الله تعالى ce wa maganima kathiratan ya'khudunaha kuma da ganima wacce take mai yawa wanda zasu je su wato so same ta min khaybar da khaybar kina an samu ganima mai yawa a khaybar gonakan da ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka samu gonakai adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka bar mutanen Khaibara suna noma gonakan nasu an ci su da yaki duk gaba ɗaya garin su ya zama ganima sai aka bar su a garin annabi bai sa an kashe su ba wanda dai aka kashe a filin yaki sai kuma daidai kun da wani dalili yasa aka kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam sai bar su a garin su sai aka bar su a gonakan nasu su ci gaba da yin gonaka suna kula da gonaka akan su musulmi da suka mallaki yanzu gonaka za su dinga daukar rabi su kuma sai aka bar musu rabi ka duba adalci sai aka bar musu rabi su ma su dinga daukar suna sarrafawa annan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu mata Safiya Safiyatu bintu Huyay Safiyatu bintu Huyay cikin kabilan Banu Isra'il take tana cikin tsatso na zuriyar Annabi Harun alaihi salam to ita ma bayanin ta yana to Allah ta'ala ya ce wa magani makathiratin ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima Allah ta'ala ya kasance magwayi ne kuma mai hikima cikin abin da yake aikatawa Allah ya ce wa'adakum Allahu magani makathiratan ta'khudunaha kuma bayan wannan ta khaybar Allah ta'ala ya muku alƙawarin wasu ganimomi ma masu yawa ta'khudunaha da za ku je ku kusame su min al-futuhati na yakokuwa da za a yi da nasarori da za a samu fa ajjala lakum hadhihi Allah ta'ala yace sai ya gaggauta muku wannan wannan wacce kenan nan ma yace ghanimatu khaybar wasu malamai sun ambata cewa fa ajjala lakum hadhihi ana nufin ganimar khaybar wasu malamai suka ce a'a ana nufin ganimomi ne waɗanda za a samu wato na Farisa da Rom amma mujahid ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Abbasin malaman tafsiri sai ya ce hiya jami'ul ghana'im ila al-yawmi dukkan ganimomi da za a samu har zuwa ranan da shi suka faɗa ma'ana wasu malamai suna cewa jami'ul ghana'im ila yawmil qiyama duka shi ne abin da ake nufi a nafa ajalar kumhari wasu kuma sai suka taskance ta a kayan ganimar khaybar wato Allah ta'ala ya sanwa ku so mun taɓi da ganimar khaybar amma akwai ganimomi masu yawa da za su zo shi yasa ya ce wa'adakum Allahu maganim kathira akawashi ganimomi masu yawa kuma wallahi an samu ganimomin da aka yaƙi Romawa aka samu ba kaɗan ba ce balle kuma uwa uba lokacin da aka ci Faransa da yaƙi musulmi sun ga dukiyar da basu gani ba to daga nan kuma aka dinga samun futuhat kun san musulunci sahabban manzon Allah sai da suka taka Azerbaijan Azerbaijan cikin tsohuwar tarayyar Soviet sai da sahabban annabi sallallahu Abdullahi dan Abbasin wata guda yayi a gindin dutse da shi da jama'arsa suna jiran kankara ta snow ta narke da wakansu ba za su iya hawa kan dutse ba akwai santsi sai ya zauna a nan ya kafa tantinsa a cikin snow suka yi wata guda suna jira kafin rana ta fito wajen ya narke dawakai su iya takawa ta kan dutse su tsallaka a can ƙasar Azerbaijan duk futuhat da aka dinga yi aka kai musulunci sassa da yawa da wasu Imam al-Bukhari din nan sai Imam Muslim an-Naisaburi kaga shi mutumin Iran ne kamar sun karɓa Imam al-Bukhari rahimahullahu kaga shi mutumin Kazakhstan ne duba Larabawa bane wadanda aka je aka ci yaƙi ne aka samu musulunci ya watsu a wajensu kuma sannan aka haife su cikin musulunci kuma suka zamanto manya-manyan jigogi nan kuma musulunci da ya zo duk futuhat a zamanin sahabbai su suka ci Masar da yaƙi Masar Misra su ma ba Larabawa ba ne ibdawa ne asalinsu sai kuma wani ɓangare ma wajen Mukaikos su ma wasu daula ta Romawa da suka zauna a wannan wajen wanda shine wannan Mukaikos ya taba aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta da aka aika masa wasika bayan wannan abuna Hudaybiya ai annabi ya aika wakilai su tattafi da wasika na wa'azi to shi Mukaikos da aka je wajensa bai dai musulunta ba amma yayi bayani mai dadi kuma ya bada kyaututtuka akawa annabi daga cikin kyautar akwai jaki akwai takalma wasu masu kyau sannan kuma ya bada kuyangai guda biyu shine manzon Allah yayi kyautar ɗaya daga cikin kuyangan tasa adiyatul kalbi sannan ku yanga guda ɗaya kuma ru yatul qibtiya annabi ya rike ta ai shi yasa ake ce mata qibtiya ba qibtiya yan asalin kasan Masar Misrawa ba larawa bane asali larabtar da su ake Amr ibn al-As sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci su da yaki lokacin Umar ibn al-Khattab aka je aka zauna a wajen larawa suka kuma shiga cikin Maghrib kasashen su Tunisia Algeria wanda daga nan ne kuma wasu daga cikin sahabbai kadan daga cikin su suka tsallaka suka shiga cikin Spain wanda kuma tabi'ai suka kafa daular Andalus a Spain suka wuce shekara 100 to wannan duka yana daga cikin ka gani momi da aka dinga samu wanda Allah yake dawa wa'adakumullahu maganima katiratan ta'khuduna wallahi dukiyar da sahabbai suka samu a rayuwar su ba kadan bace suna talakawa Allah ya kawo musu dukiyar da basu taba gani irin ta ba amma fa bata shagaltar da su ba sai naka suka yi akan yadda suka saba zamanin manzon Allah suka rabu da duniya lafiya mu Allah ya samu rabu da duniya lafiya Allah ya ce fa ajjalla lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi anku kuma Allah ta'ala ya kame hannayen mutane gabarinku lokacin da ba kwana fi iyalikum cikin iyalanku lamma kharajtum ila al-hudaybiyya lokacin da kuka fita zuwa hudaybiyya wa hammad bihim al-yahudu domin yahudawa sun yi niyya musamman na khaybar a lokacin an gama da manu quraiza shekara ta 5 bayan an gazo watul khandaq gabanin wannan kuma shekara ta 3 bayan an yaki uhud an gama da banu nadir annabi ya ijla'in su daga nan an kore su an kashe da kashewa khaybar abin nan banu quraiza su kan baban ikdaiba sai wanda bai balaga ba kashe su duk akai saboda cin amanar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suka yi gayya aka zo aka tada hankalin mutane a Madina da Allah ta'ala da kansa ya ambaci cewa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida abinda kaji Allah ya ce wa zulzilu aka jijjiga su zilzalan shadida jijjigawa mai tsanani to ai ka san cewa jarabawa da suka shiga ba karama bace a dalilin wa dalilin banu quraiza ta to khaybar sun yi nufin su kuma za su dauki akayin waɗanda suka rage a Madina tun da yanzu jullun su ba sa da to Allah ta'ala shi ne ya ce wa kaffa aydiyan nasi anku yana daga cikin falalar da Allah ya muku sai ka ne hannayen Yahudawa wannan gabarin cutar muku da iyalai fa kazafa Allahu fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa tsoro a zukatansu Allah ya yi haka ne litakuna ayatan lil mu'minin domin waɗannan ababe duka su zamanto aya ne ga mu'minai ai al mu'ajjala wannan ganima so mun tabu da aka ba su ta wuri adakun ne ala muqaddarin ay li yashkuruhu wa li takuna ayatan lil mu'minin fi nasrihi don su gode ma Allah kuma domin wannan ya zamanto aya ne ga mu'minai sun je za su yi umara ba da nufin yaki ba sai aka hana su aka sanya musu sharuɗa marasa daɗi annabi ya yarda kuma suna dawowa bayan waɗansu ƴan watanni sai Allah ya ba su nasara akan wasu manya-manyan abokan gabansu da suka fi kusa da su akan Qurayshawa sannan kuma Allah ta'ala ya ba su ganima mai yawa aka samu walwala Umar ibn al-Khattab shi ta sagonar waqafi ya sanyata ya sa ta waqafi bisa shawarar da annabi ya ba shi to kaga wannan dan ya zama to aya ne ga mu'mini ki nasarhin cikin taimakawa da Allah ya musu ai amaratun ya'rifuna biha sittar rasul sallallahu alaihi wasallam wa'adahu iyyahu wato alama ce wanda za su iya gane gaskiyar alƙawarin da annabi ya musu inda ruju'i min al-hudaybiyya lokacin da suke dawowa daga hudaybiyya wallahi an jaraba mu'minai fa ana gazwatul khandaq sun rasa yadda za su yi sun mai da al'amarin su zuwa ga Allah ana tonan rami kafin waɗancan rundunar Qurayshawa da taron dangi su iso mu tona rami yadda ba za su iya tsallakawa ba ana cikin wannan sai wani dutse ya kalgari aka tona abin ya gagara aka tona abin ya gagara sai aka je aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi mutum goma-goma abshirin ashirin ba goma ba mutum ashirin ashirin ya raba sai ya zo sai ya taka ma'auni radius ba faɗi da tsayi sai annabi ya taka sai ya ce to iya nan wajen ko waɗannan ko ku zo ku tona shi kuma depth ɗinsa zurfinsa ana san sa kaza waɗancan ma daga nan sai a ce taka a taka aikin gayya dutse ya gagara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da ya daga abin tono matoni da ya bugi dutse sai ya wuta annabi ya kabbara ya doki na sahabbai suka yi sai da akai sau uku sai dutse ya fashe kasa annaba sun fi kowa karfi abin da ya gagara du jama'a duka uku annabi ya masa ya fasa shi to sai ya ce bugun da ya na farko ya kasance yaman da yake na biyu ya kasance romawa da yake na uku ya kasance faransa da yake sahabbai suke ta murna imani ba kenan annabi ya ba su labarin a lokacin ba su duba yanayin da suke ciki cewa da waɗansu nan Qurayshawa a kurkusa su ne suke so yanzu su cin masu su kuma suna tona rami don su hana su isowa wajen su saboda su ba su da ƙarfin da za su iya fuskantar sai da ƙarfin Allah amma da annabi ya ba su labarin sun ci America kuma suka yarda imani ne amma munafikai da suke da shakka kasan mai imani shine daga an faɗa aya an faɗa hadisi sai ya yarda amma wanda yake da nufaka sai ya so mun tunani yana shakka anya to munafikai haka suka yi kace anya yanzu ga ma nan arakuɗe mun rasa inda za mu je muna fargaba ɗayan mu baya iya fita jeji ya je shi abin nan biyan bukata saboda tsoro kuma a ce wai mun ci farisa mun ci kaza suka faɗi maganganu munana Allah ya tona asirinsu amma mu masu imani sun yarda to kaga haka anan ma kun je za ku shiga umara garinku kuma aka hana ku kuna dab da shiga garin aka sanya muku wasu ka'idoji marasa daɗi kuma kuka yarda sahabbai zuciyarsu a ɓace sun ne yi biyayya ga annabi don bayar da suka iya kuma akan hanya sai Allah ta'ala sai saukar wa annabi waɗannan ayoyi sai aka ce ga ganima nan kurkusa Allah zai ba ku kaga imani ne sa suka yarda ko sai suka yarda kuma sai Allah ya tabbatar musu to shi yasa nan Allah ya ce wali takuna ayatan lil mu'minina domin wannan bunin da Allah ya ba su labarin kuma suka yarda bai fi wata uku ba bai kai wata uku ba Allah ya tabbatar musu kaga dan su ƙara yin imani akan imaninsu wa yahdiyahum siratan mustaqima kuma domin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su hanya wacce take madaidaiciya ya tabbatar da dugadugansu ai tarikat tawakkuli alayhi su ƙara tabbata akan hanya ta dogaro ga Allah wa taqwidu al-amri ilayhi ta'ala da kuma awwal al-amri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ukhra
lam taqdiru alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
نعم الله تعالى يقول وأخرى باوانا كوي يسيا أقول وتما صفة مغاني مقدر المبتدا كينا وقوله لم تقدر عليها شيء صفة المبتدا وأخرى دوتما دبا غنيما lam taqdiru alaiha wanda baku kai gare ta ba tukunna iya mai faransa wa rum wanda za ku samu daga faransa da wanda za ku samu daga rum ka san dukiyar da aka samu daga faransa da ta zo Umar ibn al-Khattab aka raba da wanda suke ka san kashi hudu idan an kawo ganima kasa biyar kashi biyar ake raba ta kashi hudu sai an raba ga wanda suka halarci yaƙi su ma akwai bambanci tsakanin mayaƙin ƙasa da mayaƙin doki to idan aka raba kashi ɗayan nan bisa biyar shine wanda ake kawo wani baitul mal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khumsi kenan yana da damar yin amfani da shi da danginsa kuma a ba mu wasu wanda ba su halarci yaƙi ba ai kuma waɗansu abubuwa daga cikin masalihul mujtama'a masalihul umma to bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai zama na baitul mal wanda ake sarrafawa da shi cikin gudanar da sha'anin al'umma da sha'anin mulki. To lokacin da aka kawo wannan khumsu Umar ibn Khattab saboda tsabayewa dukiya, bayan ya sa an raraba wa talakawa tsofaffi mata gwagware waɗanda mazajensu suka mutu aka bar su yara marayu, Umar ibn Khattab ya ga dukiya nan mai yawa, sai ya sai dinga aikawa ma a gwamnoninsa da suke sassa, sai ce a iyo masa listin talakawan da za a dinga raba ba su da abin nan su ma a ba su palliative. Aka dinga aika palliative duk wani ne ke nemi bi maka an fa musulunci ne zo da shi nasu kuma na gaske ne ma ba na gangan ba. Aka aika musu to bari ku ji. Umar ibn Khattab sai ya ce a lissafa masa a dinga kawo masa listin matasa waɗanda ba su da halin yin aure masu aure. Matasa wanda ba su da halin aure aka rika musu aure. Kun ga da za a yi za ka wani ayi lafiya lafiya. To haka Umar ibn Khattab ne, saboda ganimar da aka samu mai yawa. Musulunci addini ne wanda yake son kulawa da jama'a. Addini ne wanda yake kulawa da welfare na al'umma. A gina masallata. Kar ku damu da yawan gina masallaci. A gina masallata. Haka aka gada a musulunci. A lokacin kuma masallacin annabi, tankar dibino ne a sama, Umar bai ce a sake masallaci ba. Duk da daga baya Umar ibn Khattab saboda yawan mutane ya ce wasu gidaje da suke kusa ta wata fajja sai ya saye su sai aka ƙara faɗin masallaci. Amma wannan dai shi ne daga baya. Sai da aka kula da jama'a tukun. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha. Akwai wata ganimar ma kuma wanda ku ba ku riga kun same ta ba, shine wanda muke bayani. Qad ahata Allahu biha, amma Allah ya riga ya kewaye da ilimin ta. Yana sanar cewa ya tanada muku ita. Wato khabaru mubtala ko ai alima annaha satakunu lakum. Allah ya san wannan ganimar za ta zanta ku. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Kuma Allah ta'ala ya kasance mai iko ne ba akan kowa. Ku duk wani abin al'amarin iko na Ubangiji. A lokacin da munafukai suke shakka na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shekara ta nawa ne da ake gazwatul Khandaq? Shekara ta biyar. Shekara ta nawa? Shekara ta biyar ake gazwatul Khandaq. Haka ne ko? Aka nuna wa Annabi an ci Rom, an ci Farisa da wasu manyan dauloli. Munafukai suka karyata. To Allah cikin ikonsa ba a kai shekara goma ba abin ya tabbata. Ba mu lissafi gwargwari. A shekara ta biyar ne ake gazwatul Khandaq. Bayan shekara biyar ta cika Annabi ya rasu. Sallallahu alaihi wasallam. Shekara biyar Annabi ya rasu. Sannan sai Abubakar Siddiq ya hau ya shekara biyu, yanzu an samu nawa? An samu bakwai. Sai Umar ibn Khattab ya hau. Umar ibn Khattab ya hau yana shekararsa ta biyu. Ya yi ɗaya ya shiga ta biyu aka ci farasan da yaƙi. A lokacin Abubakar Siddiq aka ci Rom ɗin da yaƙi. Lokacin Abubakar Siddiq. Kaga bai kai shekara bakwai ba aka ci Rom da yaƙi a ƙarƙashin Khalid ibn al-Walid. Sannan bayan Abubakar ya rasu Umar ya hau shekararsa ta biyu aka ci farinsa da yaƙi. Kaga shekara ta tara kenan daga yin maganar da Annabi ya yi. Allah ya tabbatar. Sai ga musulmi kuma. In less than 10 years. Sai ga su kuma a cikin sun ci Romawa da yaƙi kuma sun ci farinsa da yaƙi. Abinda Annabi ya musu almishi da shi. Dafa su sun yarda. Munafukai ne ba su yarda ba. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Allah ya kasance shi ne iko ne akan dukkan kome. Ai lam yazal muttasifan bi zalim. Allah bai gushe ba, wannan shi ne siffarsa. Walau qatalakum alladhina kafaru. Inda waɗannan da suka kakarta sun yake ku bil Hudaybiyya a can Hudaybiyya lokacin da kuka fara zuwa aka aiko Khalid ibn al-Walid tare da waɗansu mahaya da wakai runduna mai ƙarfi kama aradu zalika kama yadda da suka yi nufi lawallawul adbar wallahi da sun juya ga baya inda a ce a lokacin ba dan sun yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Allah ya kaddara mubai'at da manzon Allah yayi masahabban sannan da ya tabbata yakin akai Qurayshawan sun yi fito na fito da annabi Allah ya ce lawallawul adbar wallahi da sai sun juya a guje su Qurayshawan saboda Allah zai bada taimakon sa mai ƙarfi ga su thumma la yajiduna waliyan kuma da ba za su sami wani majibinci ya rusuhum wanda zai kare su ba wala nasiran ko wani mataimaki da zai ba su agaji Allah ya ce sunnatullahi wannan ita ce sunnar Allah masdarun mu'akkidun li madmunil jumlatu qablahu min hazimatil kafirin wa nasrul mu'minin an yi ta'kidi ne na dukkan abin da bayani ya gabata a baya cewa Allah subhanahu wataala zai darkake kafirai kuma ya taimaki mu'minai a kowane irin yanayi wannan sunnar Allah ce ai sanallahu zalika sunnata Allah ya tsara wannan shine hanyar sa ai ya faɗa yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya Allah madaukaki dama yayi alƙawari zai taimaki manzansa kuma zai taimaki mu'minai amma a farkon lamari sai an jarabe su sai an jaraba su da al'amura a samu tabbacin imaninsu kuma domin Allah ya rufe wasu cikin su su zama to shahidai shi yasa Allah madaukaki yace sai ya jarabe su am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu almujahidina minkum wasabirin dan haka sai Allah ta'ala ya jarabe su kamar yadda ya jarabi annabawan da suka shude ga manzanni amma Allah madaukaki yayi alƙawarin cewa zai taimake sunnatullahi wannan sunnar Allah ce allati kad khalat min qabl wanda take tuntuntun tunda dama ita ce sunnar Allah bai taba canjawa ba wajen taimakon manzanninsa walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ku taba samu musaye dangane da sunnar Allah akan wannan lamari ba bihi ta'ala ai annallaha la yubaddilu sunnatahu wa tariqatahu fi nasr awliyaihi ala a'da'ihi Allah baya musanya sunnarsa da tafarkin sa na taimakon majibintansa waliyansa ya taimake su akan abokan gabansa na'am
wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون خبير وكان الله بما تعملون بصيرا
الله تعالى يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم كما هل إلو الله تعالى إن دي تكي هكي مسا da ya hana yaƙi bai yiwu ba saboda wani buɗi dama da ya alƙawari na nasara da zai ba wa mu'minai daga wannan lokacin har zuwa kowane lokaci har ila Allah din shine alladhi kaffa aydiyahum ankum wanda ya kame hannayen kafiran gaban mu wa aydiyakum anhum kuma shine wanda ya kame hannayen mu gaban su suma bi batni makkata cikin makka makka da ake nufi anan ana nufin Hudaybiyya ne saboda ita Hudaybiyya ta zo dab da jikin Makka wal muradu bi makkata al haram ana nufin al haram wal Hudaybiyya min Hudaybiyya kuma tana cikin haram in jina ji wannan kalama amma Hudaybiyya ba ta cikin haram annabi ya shiga cikin haram ba Hudaybiyya ba ta cikin haram shi yasa ne yace aw mulasiqatan lahu tattara dai dab da jikin haram ne amma ba ta cikin haram ba amma dai an kira wajen kawai Makka Allah ta'ala shine wanda ya kame hannayenku gabaransu kuma ya kame hannayensu gabaranku min ba'di an arfara hukum alaihim bayan Allah ta'ala ya rinjayar da ku a kansu wani rinjaye ake nufi tunda ba a yaƙi ba wani rinjaye ne mu'minai suka samu a kayan kafirai wanda Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare shi anan wato nan ma lace fa inna 80 minhum afu bi askarikum li yusibu minkum. Ya tabbata cikin wannan hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Salmah ibn al-Akwa'i, Imam al-Bukhari ya rawaito kai daga Salama ibn al-Akhwa'i, Imam Muslim ya rawaito daga Anas ibn Malik, Imam at-Tirmidhi ya rawaito daga Abdullah ibn al-Mughaffal. Duk qadiyya ce guda daya. Wannan na Anas ibn Malik shi ya ambaci yadda abin ya faru ba ya ba da detail sosai ba. Wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita ne dangane da waɗansu mutane mutum 80 da aka kamo su, aka kawo su gaban annabi suna neman cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun zo da makamai suna fako za su zo wai su cimma annabi, kuma Allah subhanahu wataala sai ya sanya mu'mine suka gansu bayan an riga an yi sulhul hudaybiyya, kuma sai aka gansu da aka gansu sai aka kama su aka tafi da su akan tsinin takobi. Jira kawai yake annabi ya bada umarni ya kashe su, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake su yace su tafi. To Salmah ibn al-Akwa'i shi ya bada labarin ya ma taho da mutum hudu daga cikin su, shi ma ya bada labarin yana nan mai tsayi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, wanda ya dan bambanta shine wanda Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani ya ambata shi kuma yace mutum 30, wala anna shi ya shaida mutum 30 ne alhali su kuma tunda shi Salma ibn al-Akwa'i ya ma koro guda hudu daga cikin su zuwa wajen manzon Allah jumla su ne mutum 80 ne waɗanda suka tsaro da makamai suna so su zo su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala kuma sai ya bawa mu'mina iko akan su, mu'mina suka kama su suka tabo da su wajen annabi suna jira annabi ya bada umarni su kashe su, amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake su. Domin annabi tambayar sa yace hal ji'tum fi ahadi ahadin aw ja'ala lakum ahadul amana, shin nan da kuka zo cikin mu akwai wani daga cikin musulmi wanda ya ba ku wani alƙawari na kariya, akwai wani musulmi wanda ya ba ku immunity irin wannan jiwaɗin da ake bayarwa? Suka ce a'a babu kowa. Kage sun zo a matsayin me kenan? Ba a matsayin umana ba, ba waɗanda suke cikin jiwari ba, sun zo a matsayin me? A matsayin harbiyun, ƴan yaƙi ne, masu yin yaƙi ne kawai, sun zo su yaƙi annabi ne. Wanda kuma ka haɗe da shi a filin daga ya yaƙe ka, me kake jira? Sai ka kashe shi. Sai da annabi ya tabbatar musu cewa yanzu fa a ƙa'ida tunda ba ku da wanda a cikinmu ya ba ku amanan kariya, kuma kun zo da makamai su ɗaɗowa cikinmu kuna nufin ku cutar da mu, yanzu mun samu iko akan ku, kun san kisa shi ne abin da ya dace da ku? Kamar haka annabi ya gaya musu kenan. Sai da suka tabbatar cewa hukuncin su kisa ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa khallu sabilahum, sai ce ku kyale su tafi. Allahu sallallahu alaihi wasallam. To akan su ne wannan ayar ta sauka. Allah ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, shi ne wanda ya kame hannayensu gaban ku, wa aydiyakum anhu, ya kame hannayenku ma gaban su, bi batin makkata, a cikin makka ma na anan hudaybiyya, min ba'di an arfarakum alaihim, bayan Allah ya rinjaye da ku akan su. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, kuma Allah ta'ala game da abin da kuke aikatawa ya sani, Allah ya san duk abin da kuke aikatawa. Ai lam yazal muttasifan bi dhalik, idan mutane sun yi mai kyau Allah mai shaida ne, mai shaidawa ne, idan mutane sun yi akasi Allah ta'ala yana shaida abin da dukkan bayin sa suka aikata. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon aikata abin da yake da kyau a koyi da a bayyane. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu da kuma an zama sai insha Allah abin da muka faɗa dai Allah ya tsara mu cikin ladan wanda kuma kai kuskure. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Kafin a je ga karin wato yin addu'a, akwai takardu yau masu yawa wadda su kwamiti suka ce da hali a karanta ruwa, musamman wasu masu neman taimako banda na taimakon marayu. Akwai waɗanda suka nemi a taimaka musu saboda akwai waɗanda suke irin ɗaukan ɗawainiyar irin haka,
in sun ji in sun yi magana sai a hada su da masu waɗannan larurai. Da farko akwai taimako da ake tarawa daga wajen da mata suke sauraron wannan tafsir, sun aiko da taimako kamar haka. Naira 1,000 da naira 50 suka ce a baiwa kwamitin marayu, sannan sai kuma naira 15,530 suka ce a baiwa kwamitin tafsir. Wannan shi ne ya fito daga wajen mata da suke sauraron wannan tafsir. Sai kuma abin da ake tattarawa kafin karanta, su masu tattarawa suka ce a sake jan hankalin ‘yan uwa cewa akwai buƙatar a tallafa da kayan abinci a gidajen marayu na wasu, ko kuma marasa hali suna rubutowa takardu ga sunan da yawa ina miƙa musu. To da tufafi ma akwai buƙatar haka, a ci gaba da kawo irin wannan tallafi da kuma duk dai abin da ya sawwaka. Saboda yanzu ko a cikin takardun nan akwai wanda suka rubuto cewa gidan marayu ne, amma suna yin sahur su sha ruwa yawanci, sai dai in sun yaransu sun fita sun nemo ɗan kunu da ake rarrabawa nan a masallacai, inda hali a taimaka musu. To akwai irin waɗannan da yawa takardu da ake rubutowa. Wani ya wata ta ce wai don me yasa malam bai hana ni ba, amma bana wai bana karanta takardu. Mala ya amince kuma sun naji muna karantawa, su riƙa mana ɗan haƙuri, saboda yanayin lokaci ne, wasu dole ba dole ne sai an karanta ba sai in bi wasu masu tattarawa. A yau an tara kuɗi kamar haka, naira 2,250 a gurin da ake tattara sakamakon. Daga ciki akwai masu 500, waɗanda a ciki akwai wata baiwar Allah ta ba 500 ta ce a sanya ‘yarta, ko a sanya ta a cikin addu’a, tana yawan wasuwasi, malam a sanya ni a cikin addu’a. Akwai wadda ita ma ta ba da naira 200 ta ce tana so a sanya ‘ya’yanta a cikin addu’a, suna yawan ɗauke-ɗauke a kan Allah ya yi musu wannan hali, Allah ya shirye su. Akwai waɗanda suka ba da sakon na kaya, riga da siket, akwai waɗanda suka ba da kuɗi. Sai kuma wadda ta ce tana so ta haddace Alƙur’ani, ita ma ta ba da sadakar naira 100. To da yawa dai sun rubuto da 150 da sauransu. Akawun nan ba kamar kullum ne, wato 2,0,3,6,3,5,4,8 Test Bank shi ne akawun na kwamitin marayu, wadda sunan za a ga katabun welfare center. Wannan shi ne kwamitin na marayu na ita ƙungiyar jama'a ce Zalatul Bidya wai kamutu suna a nan gari. Shike wannan Malam Abdullahi. Sai kuma kamar yadda na faɗa malam, wannan ta ce suna neman taimako ne, ba sa samun goda baki. Malam Abdullahi akwai address sai a yi. Wannan ma tana da laruri ne, ‘yarta ne ba ta da lafiya, tana da laruri na kamar taɓin hankali. Ta ce malam wallahi sai dai mu rufe gida, amma in dai gida a rufe ne za ta fice, sai dai a tafi nemo da ita. An ce su kai ta Bauchi, to ba su da halin kai ta Bauchin kuma marayya ne, inda wadda zai taimaka. Wannan ma matsala ce, ya ce ba ta da lafiya saboda ciwon zuciya, sun yi ta kwanciya a FMC Azare har sau uku, kuma yanzu ma an rubuta musu wasu gwaje-gwaje da za su yi, kuɗin ya kai naira 7,500 shi ne suka kawo wannan wuri majalisi mai albarka a kan inda hali a taimaka musu. Malam Abdullahi, wannan ma sun rubuto takarda ne, auren ya za su yi marayya, wadda mahaifinta ya rasu tun tana shekara 5, sannan mahaifiyarta kuma ta rasu tana da shekara 10. To yanzu ta samu mijin aure kuma babu halin aure, suke so da Allah a taimaka su taimaka, wato al'umma su taimaka wajen ganin an kai ta ɗakin mijinta, wadda an sanya bayan sallah da an samu hali za a yi mata aure. To ga akawun detail da sauransu sai a samu shugaban ƴan agaji Malam Abdullahi domin ƙarin bayani. Akaramakallahu, sai masu neman addu'a saboda wasu buƙatunsu na alkhairi. Akwai wannan shi ma tana neman addu'a a wani ɗan uwansa ya shiga wani hali a kan a sanya shi a cikin addu'a, Allah ya fitar da shi. Wannan ma wata ƙanwarsu ne tana neman mata addu'a a kan tana wani abubuwa da ba su dace ba, sannan kuma suna so a sanya ta a cikin addu'a Allah ba ta miji na gari. Wannan ma addu'a ne tana wato dide wata damuwa ne da neman aure mazaje na gari, mata sun rubuto sosai takardu masu yawa na neman mazaje na gari. To wannan dai da juna biyu za ta aihu tana da matsala ita ma, to da dai dukkan waɗanda takardun suna da yawa sai a yi haƙuri, kowa Allah ya san damuwa kuma ya san buƙatar kowa. Akaramaka Allah wa sa ko a cikin addu'a, a cikin addu'a Allah biya mana buƙatun mu na alkai.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azahima maghfiratik wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin wa al-fawza bil jannati wa najati min an-nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.
آمين.
لعلنا نتوصل إليك يا الله نتوصل زوال إليك. اللهم اجعل أمسنا عبادك اللهم أمسنا عزمهم اللهم أمسنا ذكر صلاة عبادة ka dora shi a nisanin kyawawa ayyuka. Allah ka yanta da mu daga wuta. Allah kada ka sanya rabon wuta a jikinmu. Wani Allah ka sanya aljanna ita ce makomarmu. Wanda suka rasu Allah ka gafarta musu. Mu kuma da muke raye Allah ka kyautata mana ƙarshenmu. Waɗanda ba su da lafiya Ubangiji Allah ka ba su lafiya. Ciki akwai shugaban ƙungiya Alhaji Ibrahim Atta da yake fama da zazzaɓi sosai shekaran jiya ma da kyar haka ya fito wannan waje. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Akwai Malam Al-Rama Bala Bako wanda shi ma ya kai shekara guda yana gida yana fama da rashin lafiya, Ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Dukkan sauran ƴan uwa waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti da waɗanda suke tafe, Ubangiji Allah ka ba su lafiya. Allah ka ji koke-koken bayinka da wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba, da wanda yake kimshi a cikin zuciya, da wanda aka furta da baki. Allah ka ne mafi sani dangane da matsaloli da damuwoyi da bukatu da bayinka suke da cikinsa. Ubangiji Allah ta'ala ka yi mana dukkan damuwa, dukkan matsala Allah ka mana maganinta, dukkan manukunci Allah ka ba mu mafita, dukkan bukata ta alkhairu Ubangiji Allah ka tabbatar mana da ita. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.